Daga nan birnin Washington da ke gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku akan mitoci 1625 da kuma 60. Abin ne mai dake jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar Radio Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen radio na Najeriya sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma Niyya da ke birnin Kunni. Sannan za ku iya samun mako da shi kuke so a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi wanda ke zuwa muku da karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 7 na safe kenan agogon Ghana 3 na dare a nan Washington DC. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawowa a cikin shirinmu na hantsi inda za ku ji irin tasirin da aikin taimakon kai da kai da masu hannu da shuni ke a tsakanin al'umma. Sannan muna tafa da maimaicin shirin ciki da gaskiya da kuma sharhin jaridan ƙasar Kamaru amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Iran Hassan Rouhani ya faɗi jiya Talata cewa ƙasarsa ta gwamnati ta mutunta ƙa'idojin yarjejeniyar ƙasa da ƙasa game da shirin ta na nukiliya fiye da duk wani zaɓin. To amma muddin Amurka ta ci gaba da abin da ya kira yin barazana da kuma ƙaƙaba takunkumi, Iran fa za ta gaggauta komawa kan tafarkinta na shirin nukiliya fiye ma da yadda ta yi ga gabanin aiki da yarjejeniyar. Da yake jawabi ga 'yan majalisar ƙasar ta gidan talabijin, Rouhani ya ce Amurka ba abokiyar tafiya ba ce, ƙasashen biyu sun ce matakin da kowace ke ɗaukawa ya saba ma lamirin yarjejeniyar ta nukiliya.
Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya faɗi jiya Talata cewa har yanzu a shirye Amurka take ta hau teburin yin shawarwari da Koriya ta Arewa, yayin da shugaba Kim Jong-un ya janye barazanarsa ta auna yankin Guam da ke yankin Pacific mallakin Amurka. Har yanzu muna shawarar neman hanyar shiga tattaunawa, to amma ya rage ga Kim Jong-un a cewar Tillerson. A inda ya kamata a jarraba hanyar diplomasiya, mazin Amurka shi ne dole Koriya ta Arewa ta daina guje-gujen makamai masu linzami da kuma nukiliya kafin a fara duk wani batun tattaunawa kan yadda za a kawar da nukiliya daga yankin ruwan Koriya.
Shugaban Argentina Mauricio Macri shi ne na baya-bayan nan cikin shugabannin ƙasashen Latin Amurka da suka ce ɗaukar matakin soji daga ɓangaren Amurka ba ita ce hanyar da za a bi don maido da demokaradiyya a Venezuela ba. Macri da mataimakin shugaban Amurka Mike Pence da ke aikin ziyara a can sun gana da 'yan jarida bayan tattaunawarsu jiya Talata a birnin Buenos Aires. Bai kamata a yi amfani da ƙarfi ba, a cewar Macri, kamar yadda mai masa tafinta ya bayyana. Ya ƙara da cewa dole ne mu kyautata hanyar diplomasiya da kuma tattalin arziki saboda tsarin demokaradiyya ya dawo ba tare da ɓata lokaci ba. Macri ya ce lokacin mutanen faɗin Latin Amurka na adawa da ɗaukar matakin soji. Pence ya ji irin wannan rashin amincewar ranar Litinin daga shugaban Colombia Juan Manuel Santos.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Shugaban Donald Trump ya ce shugabannin manyan kamfanonin da suka fice daga kwamitin da ya kafa na bayar da shawara kan masana'antu sun fice ne saboda kunya ganin yadda suke sarrafa abubuwa a ƙasar waje. Ya ce ya sha musu jawabi kan buƙatar maido da harkar sarrafa abubuwa a cikin Amurka. To amma kila sun fice ne daga kwamitin saboda su bayyana rashin jin daɗin su da kalaman da Trump ya yi ta farko kan mummunan tashin hankalin na ranar Asabar wanda ya sanadin rasa rai a Charlottesville da ke jihar Virginia saboda suna ganin Allah wadai da shugaba Trump ya yi bai wadatar ba. Ya ce ina da masu jiran cike gurbin duk wanda ya fice daga kwamitin masana'antun, dama bai kamata a ce mutanen da neman suna kawai suke son yi su ci gaba da kasancewa a cikinsa ba, aiki ya kamata a sa a gaba a cewar wato Trump.
'Yan Kenya sun zaku da ci gaba da jiran jawabin jagoran 'yan adawar Kenyar Raila Odinga wanda ya yi watsi da sakamakon zaben shugaban ƙasa wanda aka sanar ranar Juma'a. Odinga ya yi zargin cewa an tafka maguɗi a zaben. Dama jiya Talata ne aka shirya cewa Odinga da ƙungiyar haɗakarsu ta NASA za su bayyana matakin da za su ɗauka. To amma sai suka fitar da wata takardar bayanin jinkirta jawabin na Odinga zuwa yau Laraba saboda abin da suka kira lalura da mawuyacin lokaci da kuma yanayi mai sarƙaƙiya na abin da aka sa a gaba. Odinga ya ki amincewa da sakamakon, yana mai zargin cewa an yi kutse a yakurar zaben. Yan adawar dai sun yi watsi da shawarar cewa su kalubalanci sakamakon zaben a kotu.
Yanzu aka ba san inda matar shugaban ƙasar Zimbabwe take ba yayin da ƴan sandan Afirka ta Kudu da lauyoyinta ke tattaunawa kan sharaɗin da ya kamata a gindaya kafin ta gabatar da kanta ta fuskanci tuhuma kan gallazawa wata matashiya da ta yi a wani otel ɗin Johannesburg. Hukumar Afirka ta Kudu sun ce matar Mugabe ba ta bayyana a kotu ba, bayan da tun farko ministan harkokin ƴan sanda Fikile Mbalula ya ce matar ta Mugabe ta bayar da haɗin kai kuma ta gabatar da kanta ga ƴan sanda jiya Talata. Ya kuma ce za a tuhumi Mugabe. Kafar yaɗa labarai ta Reuters wadda ta rawaito kalaman wani jami'in gwamnati wanda ya buƙaci a sake sunansa, ya ce matar shugaban ƙasar ta Zimbabwe ta koma ƙasarta. Matar ta shugaban Robert Mugabe a shekaru 52 da haihuwa, ana zarginta ne da dukar Gabriela Angels ranar Lahadi da wayar wutar lantarki a lokacin da ta ziyarci ɗan Mugabe a otel. Hotunan da aka wallafa a kafafen sada zumunta sun nuna Angels wadda mai tallata kayan zamani ce goshinta jina-jina. Labaran duniya kenan, ku saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya a kullum masana na ganin lokaci yayi da jama'a za su rungumi aikin taimakon kai da kai domin ciyar da yankunan su gaba, musamman ma a wannan lokaci da gwamnatoci ke kukan babu kudade a hannunsu. Wakilin Ibrahim Abdulaziz ya hada mana rahoto kan wani yunkuri da wasu masu hannu da shuni ke yi na ganin sun rage nauyin da ke kan gwamnati wajen tallafawa fannonin ilimi da na samar da ababen more rayuwa a jihar Yola. Daga Yolan ga rahoton Ibrahim Abdulaziz.
Lalacewar makarantu, rashin hanya da kuma ruwan sha na mako cikin manyan matsalolin da ke addabar jama'ar karkara, musamman ma a arewacin Najeriya da ke koma baya harkar ilimi. A harkulun jama'a ma kan zo da ido ne ga gwamnati domin kawo gyara, yayin da ita ko gwamnati kan koka ne da cewa nauyi na son yayi mata yawa, batun da manazarta ke ganin lokaci ya da masu hannu da shuni za su tagaza domin fidda ɗan duma da kabewa. Ko da yake kawo yanzu tuni wasu sun so mu amsa kira na baba wannan ko shi ne kokarin da wata ƴar rajin kawo ci gaba a jihar Adama Hajiya Aisha Jibril Girma ta yi na gyara wasu karantu da kuma hanyoyin yankin ta na guyu da ke kudancin jihar Adamawan. Lamarin da ke jama'a yanzu sun soma tofin alasan barka.
Ni mai suna Pulo Lamza da ke Dukulwad. Muna sake godewa ita Hajiya Aisha domin gaskiya muna gode mata domin mata ne a cikin mata. Ta nuna goyon bayan da ta nuna shi ne ta yi mana hanya. Wannan hanya kuma yana taimako mu al'umma diyawa wanda ya kunshi kauyuka diyawa, Walu, Tsinsire da Ju, wanda dai baran iya lissafta su ba diyawa.
Ko suna na Modibo Mu'azu sine ku kaurance kawo. Muna gode mata bisa ga namijin kokari da take kawo mana a kasar Guig local government, musamman ma da shalal local government. Kaman ka faro daga Lakoru zuwa Lamza mun samu hanya ta sa trip 150 na jar kasa. Wannan tabbaci ne mu ga naune ba wai jiyau ba. Haka nan a anguwa na inda nake yanzu nake tsaye shine anguwan Chakau. Haka nan ga borehole ta turo tun daga yana tuka-tuka ya kai ga cewa ya lalace su. An tona mana karamin borehole, ta turo mota daga Yola, an zo kuma an tona mana electric wanga, shi an sa mana kayuka guda hudu.
A zamana na Dottijo wanda ya gajiya ya ga yau ina da bege zanga gobe, lalle na ga abin mamaki. Mun ga masu kudi wayanda suka yi kudi na fita hankali, suka yi kudi na halal, ba wanda ya taba zo gida ya zuba kudinsa domin ya yi aikin da al'umma za su ji dadin shi, su benefitin nashi. Mun tura mutane, manya-manya mutane sun yi kudi kuma mun gansu, amma babu wanda ya zo gida ya ci bari ya raya a gaba sai Hajiya Aisha gare. Abin mamaki shi ne kudinta na halal take zuwa take raya, tana gyara hanyoyi, tana tona boreholes, tana gyara makarantu.
Ita dai Aisha Jibril Girma ya ce ma ga marigayi tsohon sarkin Guk, ta ce lokaci ya da ƴan arewa su ma za su ke taimakawa al'ummar su kamar daidai lamarin yake a wasu sassan Najeriya.
Dalilin da ya sa na zo nake taimako a hukuma na Guk local government shi ne ma'aifina marigayi Jibril Girma sarkin Lunguda mai rasuwa ya koya mana mu yi ta taimako yana da kyau. Ni kuma na ji ina so in taimaka wa mutane na zo ina taimako. Ba wai gwamnati ba ta taimako ba, gwamnati tana iyakacin kokarinta, amma ba za a bar ma komai gwamnati ba. Dole ne mu ma mu sa hannu mu yi da shike economy mu yanda bai da kyau gwamnati yanda ta samu kanta ba isheshen kuɗi ba kai ma in Allah ya hore maka zaka iya taimakawa shi yasa nazo ina taimako gwamnati tana iyakacin kokarinta mu ma za mu taimaka kamar misali a ce wuraren kudu in ka duba ta wurin education zaka gani mutane suna zuwa suna bada gudumawa wurin gyaran makarantu gina gine makarantu yana da kyau mu ma mu kokoye su mu ɗan arewa ba wai komai ne za a bar ma gwamnati ba kai ma in kana da zuciyar yi in Allah ya hore maka zaka so kai iyakacin gurgudanka shi yasa ni ma na fito nake taimakawa mutane na
Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
to kafin mu je ga shirinmu na gaba bari mu shakata da wannan waka Wannan yanzu karfe 3 na tsakar dare ne da minti kusan 12 a nan Washington DC kafin mu je ga shirinmu na gaba wato ga shirinmu na gaba ciki da gaskiya
Jama'a assalamu alaikum a yau ma muna kan batun nan ne na alƙalin karamar kotun yanki ta Zirami kotun da aka kai wannan gari ko kauye bayan da aka ba sarkin garin hakimci Wannan gwamnati ta barista MA Abubakar a jihar Bauchi ta rushe kasashen hakiman da aka kirkiro a zamanin gwamnatin Isa Yuguda to amma duk da haka ba a dage wannan kotu ta Zirami ba kotun da mutanen wannan kauye da kewaye suka ce babu abin da take illa gallazawa jama'a da tatse su tas ta hanyar karbar kudade a hannunsu mutane da yawa suka ce a wasu lokuta alkali Sani Musa ko alkali Riman kamar yadda mutanen garin suka lakaba masa suna yana wannan shari'a tasa a fadar sarkin Zirami inda har akwai zargin cewa sarkin na Zirami ya bashi sarautar ajiyan Zirami matakin da ya saba ma ka'idojin bangaren shari'a na Najeriya kan bada sarauta ga alƙalin da ba ritaya yayi ba kuma yana hukunci ne ko kuma gudanar da kotu a wannan wuri da aka bashi sarautar kamar yadda kuka ji a makon da ya shige Mutane da dama a Zirami sun dauki lauya a shekarar da ta shige domin ya rubuta musu takardar kuka ga alƙalin alƙalai na jihar Bauchi ko Grand Kadi game da irin cin zarafi da tozartawa da kuma danna haƙƙin da suka yi zargin cewa alƙali Sani Musa yana musu mutanen na Zirami sun yi kwafin wannan takarda tasu ta kuka ga babban jojin jihar Bauchi da shugaban kungiyar lauyoyi ta jihar Bauchi da ma'aikatar kananan hukumomi da al'amuran masarautu ta jihar Bauchi da majalisar sarkin Katagum da hukumar kare haƙƙin al'adama ta ƙasa da kuma hukumar sauraron koke-koken jama'a ta Najeriya a rubuta takardar nan tun watan Yuni na shekarar 2016 To amma har zuwa lokacin da muka fara gabatar da wannan shirin babu wanda ya ce musu uffan akan wannan kuka da suka gabatar a cikin makon da ya gabata a bayan kashin farko na wannan shirin bangaren shari'a a Bauchi ya fara tuntubar waɗannan mutane da kuma wannan shiri na ciki da gaskiya haka shi ma sarkin garin na Zirami ta hannun wani ɗansa dake babban jami'i a gwamnatin jihar Bauchi haka shi ma alƙali Sani Musa duk waɗannan zamu ji su Lawan da ya rubuta wasiƙar a madadin mutanen Zirami shine Mamman Lawan Yusufari wanda a makon jiya ya fara mana bayanin hujjojin da suka kafa na neman a dage alƙali Sani Musa a kuma rufe kotun wannan ƙauye na Zirami to a yau zamu ci gaba da jin wata hujjar da suka gabatar ta wata matar da aurenta ya mutu bayan watanni 8 ta sake wani aure bayan ta gama idda to amma sai alƙali Sani Musa ya sa aka kamo mahaifinta da shaidun mutuwar aurenta dukkan su ya jefa su a kurkuku sai da suka biya abinda mutanen Zarama suka ce ya saba karba wato kudin beli ba tare da receipt ba
wani mai suna Julie Buhariyo aka bada rahoton ya da kimatarsa ya kuma saketa a wani gari wani kauye da ake kira Jarmawo a wannan garin a gaban dagacin garin ya saki wannan matar bayan ya daddake ta aka yi wata 8 da yin wannan sai matan nan ta samu ta yi wani auren ma'ana wato ta gama iddanta kenan a shari'ar musulunci tunda an ce ko jinni uku ne idan ba ciki gare ta ba to kwazan bayan an yi wannan auren sai mijinta na dawa to Julie sai ya kai maganar nan gaban kotu ta Zarami gaban alƙalin nan da muke korafi a kansa alƙali wato Sani Musa maimakon da yana da wata magana ya koma can gaban dagacin ƙauyen inda aka yi sai ya kaucewa wannan sai ya dawo wurin alƙali yana zuwa wurin alƙali ko alƙali ya aika da aka ce ai an yi saki a gaban dagacin Jarmawo sai ya tura ya ce duk a kawo waɗanda suke cewa sun yi shaidan wannan sakin a je a kawo su aka kirawo su wato mutanen ma mun rubuta sunan su akwai Gabdo akwai Ubalele akwai Bello har ma da limamin garin Alhaji Bakoshi dukkan su ya kama ya tsare su anan Zarami daga baya tura su gidan yare na Azare kai alƙalin har ma aika yan sanda su yayi suka je su taho da baban ita wannan matar da aka saki ta je ta yi wani aure baban matan nan sunan sa Malam Umaru shi ma kai tsaye ya aika shi gidan yare na Azare to mutanen nan dai ba su fito ba sai da suka sha wahala kuma aka shiga aka fita dai aka samu hanyar da suka fito daga baya
kai magana shiga da fita wani irin shiga da fita suka fito
to ka san irin wannan al'amura wato rahoton da muka samu shine akwai abin da suka yi dai na kamun kafa kafin su fito daga cikin gidan yarin nan
lawyer Mamallon gashi kusan shekara ta wuce da rubuta wannan korafi naku ban san kun bibi wannan takarda ba
wannan takarda wato idan dai aka aika takarda irin wannan ga hukuma aka yi korafe masu nauyi irin wannan a cikin takarda da ta fito daga ofishin lawyer kamata yayi a ce nan take hukuma ta duba wannan al'amari ta yi bincike a kansa ya zamanto ta dau mataki kwakwara abubuwan da aka faɗa a kai din nan ta bincika an ta same su gaskiya ne ta dauki hukunci mai zafi akan shi wanda aka yi korafi a kansa maganan nan da nake har yanzu maganan nan da nake yanzu shekara 1 da wata 1 da kwana 12 a yau din nan ba mu samu ansa ko a rubuce ko da baki ba akan takardan da muka rubuta ba
to yanzu wane mataki kuke shirin dauka
al'amari irin wannan dai mu lauyoyi ne kuma ala kulli halin mutane idan sun zo wurin mu abinda muke ce musu shine su zamanto mutane masu bin doka da oda duk abin da za su yi ya zamanto sun yi shi bisa shari'a ta kasa da dokokin kasa zamu umarce su su dinga bin dokoki kuma su bi na gaba da su idan suna da korafi su bi hanya da doka ta tanada domin bayyana wannan korafi kamar yadda suka yi muka rubuta musu takarda tunda yanzu shekara 1 da wani abu mu samu raddi akan wannan takarda ba wani mataki da za a iya dauka shine wata kila a sake rubuta wata takardar ta tini akan wannan takarda da muka rubuta har yanzu ba mu ji komai ba wata kila idan aka yi wannan an yi sa'a za su fargas ce ya kamata ku duba takardar nan ko kuma a'a an duba wannan koken da aka yi illa iyaka kawai ba mu ba ku ansa bane mun duba abinda kuka faɗa gaskiya ne mun dauki mataki kaza a'a mun duba ba gaskiya bane ba mu dauki matakin komai ba kawai ga muku ne ba mu yi ba wata kila idan aka rubuta din zamu iya samun wannan bayanin amma dai kasancewar ta yi shekara da wani abu babu ansa din shi kansa wani abin damuwa ne
lauya Mamman Lawal Yusufari kenan mahaifin wannan matar da shedun sakin da aka yi mata kamar yadda aka ji sai da alƙali Musa ya tura su gidan wakafi ga mahaifin wannan mata da ƙarin bayani
maganar da aka mana bara a Birad akan yata aurenta ya mutu ya kai wata takwas a kan duka Adamu Yuli da ya duke ta aka kai wato aka kai hakan da ta samu mai daura mata aure sai ya ce bai yadda ba ya zo ya same mu bai shaurare mu ma sai ya kai diran da kai ya karbi kudin sa sai suka rufe shaidun nawa da suka rufe
alƙalin ne yasa aka rufe
shi alƙalin ne yasa
suka rufe kai shi dune tabbatar da
abinda aka yi
na dukanta
shi kan ba to da aka yi hakan sai shi alƙalin ya rufe shaido da rufe shaido sai na ce to ni kuma shari'an nan ban daga ba tunda dai da gaskiya ta aka rufe min shaido ba yi ba sai muka zo muka yi afil din ta a kotu babba na Azare sai babban bila ya dauke sai muka je da babban bila da muka je zirami ba mu samu alƙalin ba
babban bilan nan lauya ne
ko lauya ne mana da ya dauka da muka je sai ba mu samu alƙalin ba sai ya ce min koma gida na dawo gida a baya nan talata sai suka zo suka dauke ni sai suka zo suka rufe ni a Azare sai da Alhaji Mazun ya zo ya dauke ni
shi ne wa ya sa rufe ka
shi alƙalin
na alƙali na
ina na birane da ya rufe ni sai washe gari aka dauke ni kafin mu koma ma sai suka mai da muka je da babban bilan da Muhammadu bilan sai suka kai maganan giya dai mun kuma da mun kawo ta a zabi sai suka ki sai suka kai ta giya dai da muka je shan din nan ma samu mu uku ne sai shi wannan ne muka abin da babban bilan ya je ya kashe mana kes din sai aure
shi to yarinyin da ta aure
sai aure
to amma kuma shi alƙali ya rufe ka da kai da
eh da ni da shaiduna ba
kun biya kudin deli ne
eh mun biya a diramin ba eh
to tun bayan da muka fara gabatar da wannan shirin akwai mutane da dama waɗanda suka fito suna son yin magana kan irin cin zarafi da kwacen da suke zargin alƙali Sani Musa yana yi musu kuma kamar yadda nace shi sarkin Zirami shi ma yayi magana har da wani mai goyen bayan alƙali Sani Musa wanda aka turo mana wanda yace alƙalin ya ce shi tara to amma kuma daga bisani ya maida masa da kuɗin sa don haka shi a ganin sa alƙali Sani Musa adali ne a kasance da mu a shirin mu na gaba
Faga da Ibrahim Alfa Ahmed yanzu kuma sai sharhin jaridin kasar Kamaru tare da Muhammad Awal Garba.
Dan fara sharhin jaridin namu ne da jaridan Kamaru Info an da tarauto mana cewar kotun sojoji na kasar Jamhuriyar Kamaru ya hankada kayan sojoji gidan yarin birnin Yaounde kasancewar sun yi bore a jihar Arewa mai nisa domin suna neman hakkin su na alƙawarin da aka yi musu a yayin da suke yaki da maharan Boko Haram a yankin kogin tafkin Chadi inji ministan tsaro na kasar Jamhuriyar Kamaru Dr. Bisi Asomo yace dole ne a ladautar da su sai kuma jaridan Cameroon Tribune an da ita ma ta labarta mana cewar shugaba biya ya sake yi wa al'umman kasar Jamhuriyar Kamaru jawabi cewar kowa ya kwantar da hankalinsa kasar ta Kamaru za ta karbi bakuncin gasar hadacin kofin nahiyar Afirka a shekarar 2019 yace babu gudu babu ja da baya sai kuma jaridan Chrono an da ita ma ta bayyana mana cewar babban inspector general na yan sandan kasar Jamhuriyar Kamaru Bangangele yace dole ne yan sandar kasar Jamhuriyar Kamaru su da idanuwansu akan cin hanci da karbar rashawa in ba haka ba duk wanda aka same shi da wannan aikin zai fuskanci fishinsa sai kuma jaridan Emergence an da ita ma ta hango mana cewar ɗan awarin ingilishin kasar Jamhuriyar Kamaru amma mazauna a kasashen ƙetare suna neman mayar da hannun agogo baya kan zaman lafiyar da gwamnatin kasar ta Kamaru take kokarin maidowa a bangaren nasu kasancewan yawatani takwas kenan lamarin da yaki cinyewa a can bangaren sai kuma jaridan Nouvelle Expression an da ita ma ta hango mana cewar waɗansu mutane ƴan wanki suna bata sunan shugaba biya wajen yin amfani da sunansa suna karban dukiyoyin al'umma amma hukumar tsaro na kasar Jamhuriyar Kamaru sun ce suna kokari wajen cafko su sai kuma jaridan Le Diplomate an da su ma suka dai gunta mana cewar yanzu dai tunda ƴan awarin Ingilishi suka fara bore a cikin gwamnatin Mustabiya ya fara tunawa da su musamman ma wajen aikin gina musu hanyoyi wanda yanzu dai tun zamanin mulkin Malako suke da hanyoyin da suke da su amma a yanzu haka ana kokarin gina waɗansu sababbin hanyar da ta hada Babajum da kuma birnin Baminda sai kuma jaridan Guardian Post an da ita ma tace gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta danke ƴan ta'adda guda biyar a bangaren awarin Ingilishin kasar da makamai a jijjigi a gidajen su waɗanda yanzu haka suke hannun jam'an tsaro
ana tabo labari daga jikin su sai kuma jaridan Mutation anda ita ma tace shugaba Biya ya maimaitawa ƴaƴan jami'iyarsa cewon yanzu dai yana bukatan ya sake kada takararsa a zaman da za gudanar na shugaban kasa a shekarar 2018 domin yana neman ya cimma waɗansu muradun sa zamu karkare sharhin jaridun namu ne da jaridan Leju anda ita ma tana ta mana cewar yanzu dai kungiyoyin hadin kan kasashen nahiyar Afirka ta tsakiya sai ma kasar Chad da kasar Jamhuriyar Kamaru sun amince da yin zirga-zirga a tsakanin su musamman ma wajen bangaren kasuwanci babu passport ko kuma visa Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aika mana
Assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka mai magana Dayano Atom Tambuwal Sokoto State Nigeria ina so in yi magana ne dangane da abin da ya faru a majalisar dokoki ta jihar Sokoto a jiya inda aka ba hamuta iska dangane da kurukuki a cikin wannan majalisa wannan ya nuna majalisar dokoki ta jihar Sokoto ta fara sanin abin da take yi domin kuwa tana kokarin kariya ne ga gwamnati da kuma kuduruka na wannan majalisa mai albarka
Assalamu alaikum ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka ine Usman mai sajin haka kara Shanu Olodo Ogun State Nigeria ina kira ga malaman jami'o'i da ke yajin aiki a Nigeria tuna da duk lokacin da mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari yake campaign ya dauki alƙawarin cewa insha Allah zai taimaka mai ilimi zai samar ma matasa aiki sannan kuma zai bada tsaro sannan kuma zai maganin cin hanci da rashawa to idan mun katibi kamun luddayin gwamnatinsa hakika zamu ga lalle yana kan kudurin da yayi niyya akai illa dai laluran da ya same shi na rashin lafiya saboda haka ya kamata mu yi taimako da addu'a mu yi fatan Allah ya bashi lafiya ya dawo da shi gida lafiya
mai magana Alhaji Lawal Abubakar Bodinga daga Sokoton Najeriya do Allah ya biyoye Hausa a sannin da sako na ga lahirin al'ummar Borno dangane da iftila'in da horma local government din Kunduga na harin da yan buɗe
Assalamu alaikum mai magana Muhammad Awul Baba Yeri shi kawar kuma toro cikin jihar Bauchi Najeriya mun Allah ya yi sabon mu ga ministocin Najeriya da kwamishinoni ba wai sun karbi wannan aiki domin su arziki ne ko kuma su kudi ba saboda sai minista zuwa kwamishina ba wani mai kula da aikin sai dai kawai ya karbi mukamin ne domin yin aiki amma sai da ta sa Najeriya a gaba sai an harake mana Najeriya yanzu kuma sun sa ita tuwon mu a gaba suna takewa suna tattarewa suna cewa ka karbi
yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo da labarai a takaice
To a takaice shugaban Iran Hassan Rouhani ya faɗi jiya Talata cewa ƙasarsa ta gwammace ta mutunta ƙa'idojin yarjejeniyar ƙasa da ƙasa game da shirin ta nukiliya fiye da duk wani zaɓin to amma muddin Amurka ta ci gaba da abin da ya kira yin barazana da kuma ƙaƙaba takunkumi Iran fa za ta gaggauta komawa kan tafarkinta na shirin nukiliya fiye ma da yadda ta yi gabanin fara aiki da yarjejeniyar Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya faɗi jiya Talata cewa har yanzu a shirye Amurka take ta hau teburin shawara da Koriya ta Arewa a yayin da shugaba Kim Jong-un ya janye barazanarsa ta auna yankin Guam da ke yankin Pacific mallakin Amurka. Shugaban Argentina Mauricio Macri shi ne na baya-bayan nan a jerin shugabannin kasashen Latin Amurka da suka ce ɗaukar matakin soji daga ɓangaren Amurka ba ita ce hanyar da za ta sa a sake maido da demokaradiyya a Venezuela ba. Macri da mataimakin shugaban Amurka Mike Pence da ke aikin ziyara sun gana da 'yan jarida bayan tattaunawarsu.
Masu sauraro da kuma kawo ƙarshen shirinmu na hantsi a daidai wannan lokaci amma da misalin karfe 4 agogon Najeriya Nijar kamar yadda Chadi wato 3 agogon Ghana za ku ji wata tawagar abokan aikinmu in Allah ya yarda da wasu sabbin rahotanni. kada manta domin sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata za a iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya tana gabatarwa da kuma Solomon Abu da ya hada mana shirin sai kuma injiniyar mu malama Zainab Abdulrahman ni Muhammad Lalo nake cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka birnin Washington DC.